الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafin mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a Sheikhul Imam Abu Abdurrahman Al-Albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin bayani game da abin da ya shafi maganganu na magabata na waɗannan manya-manyan malamai na musulunci malaman madhabobin nan guda hudu wato malam ya shin hudo mana maganar babban malami na farko al-Imamu Abu Hanifa sannan ya shigo mana da maganar babban malami na biyu al-Imamu Malik wanda mun shiga maganar babban malami na uku al-Imamu Shafi'i Abu Abdullahi Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi al-Muttalibi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato mun karanta magana guda ɗaya tan ta al-Imamu Shafi'i lokaci ya cin mana wanda a wannan zama insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan maganar shi ta biyu daga cikin maganganu wanda malam ya kawo nashi a wannan guri mai albarka qala al-musannifu rahimahullah أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد الإمام الشافعي الله سبحانه وتعالى يتكن صدر رحمة أجمع المسلمون مسلمي سن إجمائي فاتو مالمين مسلنتي سن إجمائي ككف قباكي دينس ala anna man istabana lahu sunnatun akan cewa haqiqa dukkan mutumin da sunna ta bayyana a gare shi har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sunna ta farin jakada ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta bayyana a gare shi tamkar rana lokacin az-zuhur to lam yahilla lahu baya halatta a gare shi an yada'a hali qawli ahadin da halitta ba a gare shi ya bar wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda fatawar wani malami ayyan kana duk yanda wannan malamin ya kasance wannan magana ce ta al-Imamu Shafi'i yace malamai na musulunci sun haɗu sun yi ijma'i akan cewa dukkan mutumin da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta bayyana a gare shi a fili karara ga isnadi mazajen hadisi din babu wanda yake da kura a cikin su ya bayyana a gare shi a fili karara wannan sunna ce wanda take sabita ga ma'aiki alaihi salatu wassalam to baya halatta a gare shi ya ajje wannan sunna ta ma'aiki saboda fadar wani malami saboda fatawar wani malami wanda ta saba wannan sunna wato saboda sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗannan manyan malamai ita ce suke yi wa aiki kowanne daga cikin su idan ka ga maganar shi ta saba wa sunna ta ma'aiki to ɗayan biyu ne amma dai wannan sunna din bata isa gare shi ba amma kuma ta isa gare shi amma ya samu wani dalili wanda ya fi wannan sunna din ƙarfi ɗayan biyu ne amma sunnan nan bata isa gare shi ba amma ya zamanto an samu annasikh wal mansukh amma kuma wannan sunna din shi a wajen shi bata tabbata ba saboda cikin malaman hadisi akwai wanda za ka ga hadisi bai inganta ba a wajen shi kuma wani kuma ya ga ya inganta a wajen shi saboda akwai waɗanda suke ruwatu ne wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi suna amsar hadisinsu waɗansu kuma sun ce a ajiye hadisinsu sai da mantuwa yin irin ta wannan hanyar ce malamin hadisi ya iso gare shi amma iya ijtihadin shi wannan hadisin bai inganta a wajen shi ba shi yasa ya bar shi amma kuma ya zama to kwata-kwata ma hadisin bai ma san shi ba kuma wannan ba aibu bane ga malami saboda a wancan lokacin ba irin wannan lokacin bane ko irin wannan lokacin ne dan mutum ya ce bai san hadisi ba ai ba abun kunya bane hadisi nawa wanda malamai suka tattara wanda baka yi tsinkaye a kansu ba walantana a wancan lokacin wanda babu waɗannan kundaddaki manya-manya irin su Bukhari irin su Muslim Ibn Hazm al-Zahiri har ya koma ga Allah bai san Tirmidhi ba ya mallaki ba al-Jami'u Tirmidhi al-Jami'u na al-Imam Tirmidhi Jami'u Tirmidhi kenan kun gane da kyau magana ta gaba الإمام الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي إذن كوكا سامو وتما غنا واندتكي سابان سنة تمائكي صلى الله عليه وسلم في كتابي أتكي لتافينا كوكا تاقوان لتافينا دك أتكي لتتفند نربو تائما أتكي الأم وكوتكي الرسالة kuna cikin karantawa sai kuka ga wata fatawatawa wanda wannan fatawatawa ta ci karo da wani hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam yace faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan kuka tashi za ku bada fatawa ku bayar da fatawa da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ta ma'aiki wanda kuka gani wanda magana ta saba wannan sunna ta ma'aiki to ku ajiye magana ta ku bada fatawa da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam wa da'uma qultu ku bar abin da na fada ku ajiye shi a gefe saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai bautar da ku ba akan cewa idan ku bu magana ta ba za ku hallaka amma dukkan wanda sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ta bayyana a gare shi har ya zamanto yana kyamar yayin intima'i zuwa gare ta yana fifita maganar wani malami akan wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam to ana jiye mishi tsoron halaka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim wato dukkan mutanen da suke saba wa umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalam ga abinda ma'aiki ya faɗa a cikin sunna ingantacciya sai su saba wannan magana ta ma'aiki saboda fadar wani malami saboda fatawar wani malami Allah ta'ala ce to su ji tsoron an tusibahum fitnatu fitna ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba wanda take mai radi ta same su wanda za mu tarra ayal a gaba insha Allah ta'ala kuma mu zo mu da magana ta malamai akan ta fitnatu waɗansu daga cikin malamai suka ce ana nufin shirka anan saboda fitna ta zo ta a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana da shirka wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah wa fi riwayatin a cikin wata riwaya al-Imam Shafi'i yace fattabi'uha kubu wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da wala tantafitu ila qawli ahadin kadda ku waiwaya zuwa ga fatawar kowa daga cikin malamai in dai hadisi ya tabbata sannan kuma wannan hadisi din ba wai zancan farsije bane ka bashi ma'ana ma'anar shi ce wanda haka sahabbai suka fahimta haka magabata suka fahimta amma kai malaminka shine bai ga wannan hadisin ba ko kuma shine bai mai wannan fahimta ba to ka aje fahimtar malaminka kodoki fahimtar Abubakar da Umar da Uthman da Ali Allah ta'ala ya kare da su da baqiyatul asharatil mubashirin bil janna da kuma sauran sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam shi kuma wannan malamin naka kamar addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mai kusakuransa Allah ta'ala ya sa cikin firdausul a'la yake mun gane da kyau idza sahha al hadithu fa huwa madhhabi Al-Imam Shafi'i yace idan hadisi ya inganta daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam hanyar sa tana da kyau wannan ita ce mazhabata duk dan matan mazhabar Shafi'iyya idan hadisi ya inganta zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam to yayin riko da shi da hannu biyu yayi kankamo da shi saboda ita ce madhabar malamin sa al-Imam Shafi'i. Haka dukkan wani dan malikiya idan hadisi ya tabbata zuwa ga maiki alaihi salatu wassalam yayi ruko da shi da hannu biyu yayi kankamo da shi wannan ita ce madhabar al-Imam Malik. Haka dukkan wani dan Hanafiya idan wani hadisi ya tabbata zuwa ga maiki alaihi salatu wassalam yayi ruko da hannu biyu da shi yayi kankamo da shi wannan ita ce madhabar ta al-Imam Abu Hanifa. Ina ga wannan maganar ta al-Imam Shafi'i irin ta tazo ta ga daga al-Imam Abu Hanifa. Kun gane da kyau ko? Na'am. Antum a'lamu bil hadisi war rijali li. Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama yace antu wato yana ga yawa dalibansa al-Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jamaa yace antu a'lamu bil hadith kuni kuka fi sanin hadisi war rijali da kuma madajan hadisi min ni sama da ni. Wannan magana ce ke ga dalibansa al-Imam Ahmad. Idan muka sauka kasa zamu gani gashi nan al-khitabu lil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Wannan magana da al-Imam Shafi'i yace antu bai ce ba anta dalibinsa ne amma saboda girmama shi wannan ita ce halayya ta magabata tsakankanin dalibi da malami kowanne akwai haƙi nashi akan dan uwansa. Malami ya san girman dalibinsa ya san mutuncin dalibinsa ya san muhimmancin dalibinsa. Haka nan shi ma dalibin ya san muhimmancin malaminsa ya san girman malaminsa ya san mutuncin malaminsa. Aga al-Imam Shafi'i bai ce wa al-Imam Ahmad ba anta sai ya ce antum a'lamu bil hadith war rijali. Kuma wannan shine wato adalci, shine adalci cikin daliban ka la Allah kafi wani sanin fiqhi amma shi kuma yafi ka sanin hadisi, cikin daliban ka kafi wani sanin hadisi amma shi kuma yafi ka gwanince Al-Qur'ani, cikin daliban ka kafi wani iya nahwu amma shi kuma yafi ka sarufi. Sai ya zama to inda ka fi shi ka karantar da shi, inda yafi ka kuma ka fada ba abun kunya bane. Al-Imam Shafi'i ya ce wa Imam Ahmad antum a'lamu bil hadith minni, kune kuka fi ni sanin hadithi sama da ni, sannan kuma kun fi ni sanin rijalu madajan hadithi. Saboda madajan hadithi a lokacin idan ya zama to mutum yayi magana ya kawo hadithi to kafin a kashe Uthman dan Affan kanu la yasaluna anil isnad, sahabbai da tabi'ai na wannan lokacin ba sa tambaya game da waya karantar da kai wannan hadisi. Idan ka ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kaza to saboda wannan lokaci ne wanda ƙarya ba ta yadu ba, mutanen banza ba su yawo ba, ba su furda ba cikin duniya. Sai ya zama to dukkan wanda za ka ganshi da ruhi na addini to mutum ne mai gaskiya. To amma falan ma waqa'atil fitna qalu sammula nari jahannam, lokacin da aka kashe Uthman dan Affan saboda a wannan lokacin akwai gurbi wanda sun shigo cikin musulunci kuma sun manne da musulmai, suna shiga irin ta musulmai, suna zama a fadar musulmai, suna cin abinci tare da musulmai. Sai ya zama to ba a iya bambancewa wane da wane, amma saboda an gano cewa da wane da wane da wane mutanen banza ne ga zagon kasan da suke yi wa addini. To lokacin da kace ma'aiki ya ce kaza sai a ce daga wajen waye ne, shi kuma daga wajen waye ne, sai da wato an tantance hanyar ta wajen mutanen kirki ce hanyar ko kuma a'a ta wajen jabbin ce. Idan ta wajen mutanen kirkin ce sai a riga da hannu biyu, idan ta wajen jabbin ce sai a watsar, saboda an san abin da suke shirya wa musulunci. Al-isnadu min ad-dini wa laula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a. Haka al-Imam Ibn Sirin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce, yace isnadi din nan da kake gani haddathana fulanu qala haddathana fulanu qala haddathana fulanu, yace wannan yana daga addini ba dan isnadi ba, da duk wanda ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama, da kowa ya faɗa abin da ya ga dama. To amma saboda idan ka ce ma'aiki ya ce kaza a matsayinka wanda bayan ma'aiki ya bar duniya da shekara 20 aka haife ka ko da shekara 30, kai dai baka ga ma'aiki ba, barantana ka ce shi ya gama.
kuma ba za ka ce a mafarki ya gaya maka ba, dole sai ka faɗi malaminka. To wannan malamin naka da za ka faɗa shi zai bada tubarau ɗin a gano hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ko Shu'ba ibn al-Hajjaj ko ɗaya daga cikin magabata ne ce yayin da suka kirkiri ƙarya suka liƙa ta cikin sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalam, ce isa amanna lahum at-tarikh, ce to mu kuma sai muka tabbaka tarihi akan su saboda mutanen banza wani lokacin, a wancan lokacin fa in kaga cewa malamin karbabbe ne, malamin karbabbe ne, malamin malamin karbabbe ne, sai ka ce haddathana fulanu, sai ka diba wani malami wanda shi kuma tsika ne, sai shi ya zantar da mu. Ce to lokacin da suka fara irin wannan ƙarya su ce wani ya zantar da mu, yace to sai muke amfani da tarihi saboda wannan kuma tarajumul ruwat al-wafayat yana da muhimmanci ka san wafayatul ulama, shekara ta nawa wannan malami ya rasu, saboda daga haka za a gane cewa idan wani ya ce ya jiyo magana daga wajen wani, za a gano wani an haife shi hijira ta ma'aiki tana kaza, shi kuma wani ya rasu hijira ta ma'aiki tana kaza. Akwai wani daga cikin shugaban maƙaryata wanda ya ce wani ya zantar da shi cikin tabi'ai da aka leƙa kafin a haifi shi wannan ɗalibin da shekara uku wannan malamin ya rasu, kuma ya ce wani ya zantar da shi. Yana da muhimmanci mutum ya san wato al-mawalid da al-wafayat. Mun gane da cewa akwai littattafai da dama wanda aka yi a wannan bangaren. To al-Imam Shafi'i ya ce wa al-Imam Ahmad ya ce ku kun fi ni sanin hadisi kuma kun fi ni sanin madajan hadisi. Da aka faɗi da kana al-hadithu as-sahihu, idan aka samu hadisi wanda yake ingantacce wanda babu ƙura a kan shi, fa'alimuni bihi, ku sanar da ni da wannan hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu, ayya shay'in yakunu, ta duk inda ya fito ku sanar da ni shi, ta inda ya fito inda har ya inganta madajen shi ingantattu ne to ku sanar da ni shi, ni zan yi aiki da shi. Kufiyan aw basariyan aw shamiyan, rijalul hadith din, madajan wannan hadithi din malaman Kufa ne gabaki ɗayansu, ɗaliban Abdullahi ɗan Mas'ud ne, aw basariyan ko kuma rijal din madajan hadithin gabaki ɗayan malaman Basra ne, aw shamiyan ko kuma malaman Sham ne, irin su al-Auza'i kenan. Malaman Basra, akwai malamai da dama wanda sun zauna a Basra sun karantar, akwai malamai da dama wanda sun zauna a Kufa sun karantar, akwai malamai da dama wanda sun zauna a Sham sun karantar. To yace idan hadisi ya inganta ku sanar da ni shi zan yi aiki da shi, in ta Kufa ya zo shi zan riƙa da hannu biyu ba ni da matsala da ƴan Kufa, in ta Sham ya zo zan riƙa da hannu biyu ba ni da matsala da malaman Sham, in ta Basra ya zo zan riƙa da hannu biyu ba ni da matsala da malaman Basra. Ba irin yanzu ba, da ga gaskiya ta bayyana daga bakin abokin adawarka, amma saboda wannan mutumin abokin adawarka ne sai da banto ya hana ka ka muru da wannan gaskiyar da ta fito daga bakin shi. Ba wancan lokacin su ba su da wannan, kuma su a wancan lokacin ba su da abokin adawa. Idan kun yi saɓani da malami akan mas'ala kaza ɗaya, kun haɗu da shi akan mas'ala goma, kuma wannan saɓanin da kuka yi ba wai kai san zuciyarka ba ne, kai shi ma kuma ba san zuciyar shi ba ne. Kowa abin da yake kokari shi ne ya aiki da addini, ya yi wa addini na musulunci aiki. Shi yasa al-Imam Shafi'i yana daga cikin addu'ar da yake shi ne ya Allah dukkan malamin da zai zamanto ya zo mu yi munazara da shi mu tattauna da shi akan wata mas'ala, Allah ka ɗora gaskiya a hannunsa, ni in je in bi ta. Wannan ita ce ya kamata a ce mun kula da ita. Ba kowane lokaci ba za ka ce abinda kake kai shi ne gaskiya, abinda abokin tattaunawarka yake kai shi ne kuskure, kai ba ma'asumi ba ne. Da Allah wannan hadisin ya zo maka ne a burkice, shi yasa kake mai kallon rashin inganci, shi kuma wancan ya zo mishi ne ta hanya mai kyau, shi yake mai kallon ingantacce. Lokacin da aka zo ana tattauna da kai ya zamanto kana da kai faɗin kirji, ba kirjinka kuntace yake ba, saboda dama akwai wanda in yace maka zai zo ku tattauna dama zuciyarka abuntace take yana zawa inda me zai zo shi inda dalili dubu zai zo shi akan ya kare maganar shi ya nuna maganar da kake kai kuskure ce ba za ka yadda ba saboda haka dama kai ka tasirin duk wanda zai garrama da kai to kai garrama ne ake da kai ba wai tattaunawa ba saboda aka zo za a zauna da kai kullum kai fadan ka shine ka kare abin da kake kai ka kare domar ka kare tuwanka ba haka ya kamata ba wai idan bayyinatu lam tughni shay'an فالتماس الهدى بهن عناو وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقولهن السحاوة إذا أنا ما قنا تعلمي فإلمي يا أيكي أنا من قاني دكيو حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا حرد إن تفسوا قيين أيكي دولنا حديث لكوة كاوميشي إن دي هرياكا سنتي إن قاتتين يتونيكم دن يا أيكي دشي كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي الإمام الشافعي دك مسألة دا حديثي دقمائك صلى الله عليه وسلم يتبتا يإنغنت أتكون أن مسألة عند أهل النقل أو جمع لما حديثي وعند سكيتش روى مغانا دقا وجمع لما سسوكو ما لما سجوى دقا وجمع لما سحل عبن يتكي سوى قماء يكي بخلاف ما قلت سننكم ونم مسألة وعند حديثي يتبت أتكنت ساقان عبن دنيل بعد فتواني أكي تيف أنا راجبون أناها تونينا داو دقا لكير فتوى دنيكي كي fi hayati in a cikin rayuwata hadisin ya tabbata a gare ni to zan yi riko da hadisin in bar wacce fatawata wanda dawo daga rakiyarta wa ba'da mauti yace haka nan kuma bayan na mutu idan kun gani ga mas'alar da ni hadisi na saba mishi to ku goge magana ta ku dora mu maganar ta maiki ita ce dawo wannan shine wasiyar da yake ba ko bayan yaros idan kaga wata fatawa ta al-Imam Shafi'i wanda ta ci karo da ta maike alaihi salatu wassalam to kace wannan ba magana bace ta Imam Shafi'i kace maganar Imam Shafi'i ita ce maganar da maike din ya faɗa wannan shine adalcin da zaka mishi amma lokacin da kace to mu muna kan wannan magana hayyan umaitan muna kan wannan magana a ranmu da ranmu sannan bayan mun mutu ƴaƴanmu za su kasance a kanta saboda haka al-Imam Shafi'i ba da fitowa ka saba wa al-Imam Shafi'i saboda shi abin da ya faɗa shine in dai mas'ala hadisi ya tabbata a kanta saboda al-khabar da al-hadith malamai suka ce duk ma'anar su guda ɗaya mun gane da kyau wanda wannan shine ra'ayi na al-Imam Suyuti sannan kuma shine ra'ayi na jumhurul muhaddisina yawancin malaman hadisi suna ganin cewa da al-khabaru da al-hadith ba bambanci a kansu wadansu kuma suna ganin cewa al-khabaru a'ammu min al-hadith al-khabaru hatta al-athar wato hadisai wanda suka zo daga maiki alaihi salatu wassalamu da kuma wato hadithi wanda yake mai mawqufi dukkanin su ana ce da su al-khabar in ka ce wa fil khabar zai iya ka ce wa fil khabari an abi bakri wala urqubu muhammadan fi ahli baiti wanda urqubu muhammadan fi ahli baiti wannan hadisi ne mawqufi wanda wadansu daga cikin malamai suna ce da shi al-asar an gane da kyau saboda dama akwai al-asar akwai al-khabar akwai al-hadith wadansu suna ganin cewa da al-khabaru da al-hadith din ma'anar su guda da نعم إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب الإمام الشافعي إذا ركوا قلني إنا بعد وتمغنى إنا بعد وتفتوى wanda sabanu wannan fatawar ta wata tabbata ta inganta daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu san da cewa hakika lokacin da nake maganar nan hankalina ba a tattare yake da ni ba a lokacin da nake maganar hankali na a wani guri yake, shi yasa na faɗi maganar da ta saba wa ma'aiki. Amma in dai hankali na a tattare yake a tare da ni a guri ɗaya yake, ba zan yi maganar da za ta saba wa farin jakada sallallahu alaihi wasallama ba. Kullu ma qultu fakana anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama khilafu qawli mimma yasihhu fa hadithun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama awla fala tuqallidu. Yace dukkan abin da na faɗa ko a ganshi a cikin littafina, sai ya zamanto fakana khilafu qawli mimma yasihhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, sabanin abin nan da na faɗa ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin maganganun shi wanda sun inganta. Fakana ma'ana fasabata kenan. Fasabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama khilafu qawli, sai zamanto sabanin fatawata ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mimma yasihhu daga cikin maganganu na ma'aiki wanda sun inganta jingina su zuwa gare shi. Fa hadithun nabiyyi, hadithi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aula, shi ya fi dacewa da abi sama da zancen dukkan kowa da kowa a duniya din nan. Zancen da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi shi ya fi dacewa da abi sama da zancen kowa da kowa. Duk yanda kake ganin limaminka mai daraja ne, mai kima ne, mai kokarin kare wa sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne, to wata ran zai iya karkacewa da kan hanya. To amma shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu Allah tabaraka wa ta'ala ne wato ya mai shaida akan cewa dukkan abin da zai faɗa daga bakinsa baya faɗar san zuciyarsa. Wa ma yantuhu anil hawa, ko man aslahu minallahi haditha, ba wanda ya kai ya Allah a gaskiyar zance barantana, har ya fi Allah gaskiyar zance. Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa haka ne ba shakka 100%. In gane da kyau. Sannan kuma ma'aikin sallama kamar yanda yana cikin sunan na Abi Dawud a hadithin Abdullahi dan Amr dan As, Abdullahi dan Amr yace na kasance da kowane lokaci in ka ganni a fadar ma'aiki, to ina tare da alƙalamina da taddawata da abun rubutuna. Duk abin da ya fito daga bakin ma'aiki kyalkyalkyalkyal sai rubuce shi. Ce ana nan wata rana sai Qurayshawa suka ce min, kai me zai same ka? Ma'aiki din nan da kake ganin shi bil adama ne, wani lokacin zai yi magana a cikin raha, an faranta mishi rai zai yi magana a cikin jin daɗi, la'alla ya yi mubalaga a cikin wuce gona da riri. Wani lokacin kuma zai yi magana ranshi a ɓace, la'alla ya zamanto kuma ya kausasa a ciki. In ka ce za ka dinga rubucewa komai nashi, zai zamanto ka rubuta abin da ko shi za ka zo ka karanta a gaban shi, zai ce maka bai dace ba wannan abin, ka tabbatar da shi. Sai to tunda suka faɗa mun haka, sai ya zamanto sun kawo mun wata shubha wanda ta sa na fasa rubuta dukkan abin da na ji daga ma'aiki. Ta rana sai ma'aiki ya tambaye shi, ya ce aka yi ba ka rubucewa abin da suke fitowa daga baki na? Ya ce kaji ya Rasulullah, Qurayshawa suka ce mun kaza. Wadala ya ce ka rubuce. Ya ce wallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqu, ya ce ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa, ba abin da yake fitowa daga cikin bakina face sai gaskiya. Ka rubuce. Sai to kuma daga wannan rana kuma na sake ɗaurin aniya, ba wasa kuma. Kaga ashe magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ita ta fi dacewa da abi. Wala tuqalliduni, al-imamu Shafi'i ya haka yace, kada ku yi min ta daidai. Magana da ce bai saranda ko da duka malaman da haka suke faɗa, saranda suke yi akan cewa kada ka zamanto mai takife ne yi musu biyayya, ka zamanto mai biyayya a gare su idan ka abuɗe ala basirati, ka zamanto lokacin da maganarsu ta dace da Alƙur'ani, ta dace da sunna, to ya zamanto kana tare da ita wannan maganar tasu. Lokacin da maganarsu ta karkacewa alkitab, ta karkacewa as-sunna, sai ya zamanto wannan maganar dama ba ita kake bi ba alkitabu sunna kake bi sai kai nema musu gafara a wajen Allah sai kai aiki da alkitabu sunna wannan magana ta su kuma suna da kwai lada daya akan ta mun gane da kyau sai magana shi ta tara wanda ita mana ya kawo ta karshe ku kullu hadithin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni al-imam shafi yace kullu hadithin dukkan hadithin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce fa huwa qawli wannan shine magana ta ita ce fatawa ta wa in lam tasma'uhu minni koda ku ji shi ba daga gare ni koda ku gan shi ba a rubuce a littafi na to maganar ma'aiki ita ce tawa wannan ita ce maganar al-imam shafi wanda za mu ga cewa mala ya kawo mana kusan maganganu har guda tara nashi a wannan buki wanda kowace abin da take dauke da shi shine ar-ruju'u ila al-kitabi wa sunna komawa zuwa ga al-qur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yin riko da su da kuma ajewa dukkan maganar da ta saba wannan al-kitabu da sunna din sai kuma malami na hudu wanda shine na karshe cikin malaman mazhaba dinnan guda hudu ko shine Imam Ahmad ibn Hanbal Imam ahli sunna wal jamaa Ahmad ibn Hanbal sunan kakan shi ne babansa sunan shi Muhammad Ahmad ibn Hanbal Allah ta'ala ya ji kansa da rahama al Imam Ahmad ɗaya ne daga cikin manyan malaman musulunci siwa musulunci hidima wanda za mu ga cewa al-Imam Ahmad littafinsa al-Musnad shine littafin da yake dauke da hadisan da ba wani littafi na hadisi wanda yake dauke da shi yana dauke da hadisi kusan 40 wanda za mu ga cewa Bukhari da Muslim idan ka hada su dukkanin su ba sa wuce hadisi 9000 amma shi Musnad wajen hadisi 40 ne cikin sa dan ka hada da mukarrarat da sauransu to haka Bukhari da Muslim dukkanin su idan ka hada muttafaqun alaihi da kuma manfarda bi Bukhari da manfarda bi Muslim dukkanin su ba sa wuce hadisi 9000 Imam Ahlus Sunna Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an haife shi hijira da ma'aice alaihi salatu wassalamu tana 165 wato bayan al-Imam Shafi'i ya rasu da shekara bayan al-Imam Abu Hanifa ya rasu da shekara 15 al-Imam Shafi'i yana da shekara 15 aka haifa al-Imam Ahmad sannan kuma Imam Ahmad yayi gwagwarmaya yana ɗaya daga cikin manyan malaman tabaka ta tara wato tabakar malaman Bukhari manya ce ya rasu hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana 241 da a wannan lokaci yana da kai abokan karatu sosai irin su Yahya ibn Ma'in wanda abokinsa ne shi ma wani gwarzo ne cikin gwaraza na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu cewa ammal imamu ahmadu amma al-imamu ahmad imam ahli sunna wal jamaa fa huwa aktharul a'immati jam'an lis sunnati wa tamassukan biha al imam ahmad shine aktharul a'immati mafi yawan wadannan limamai na musulunci dinnan yafi kowa daga cikin su jam'an lis sunnati tattara sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam dukkanin su ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi nasibi mai girma cikin sunna ta ma'aiki cikin tattara sunna ta ma'aiki kamar yadda shi al-Imam Ahmad ya samu wannan nasibi saboda kullum zamani yana ƙara ja ne ana ƙara samun saukin abu da sunna din ba a tattara take a guri ɗaya ba a lokacin sa al-Imam Malik ne aka yi ta irin wannan manyan kundi din ta samu littafi guda wanda yake dauke da hadisi sama da dubu za ka je ka gurin malami ana ya tumbata da ilimi da sauransu za ka je ka ga hadisan da suke wajen shi kusan 100 ba wani za ka ga hadisi uku ne a wajen shi amma kuma babban malami ne za ka je ka yi karatu a wajen shi ka kwashi wannan hadisan guda uku kana godiya ka tashi ka shi na gaje wajen wani malamin hadisi ɗaya ne ma gare shi duk hadisan da zai karantar da kai duka ka koyo su a wajen wani amma ɗaya hadisi ne wanda ya karantar da kai wanda baka same shi a wajen kowa ba sai a wajen shi to rihla a wancan lokacin tana da muhimmanci sai ya zama malamai da suka ga cewa Umar dan Abdul Aziz a zamanin sa shine yayi umarni da cewa a tattara sunna ta ma'aiki saboda abin ya ga malamai suna ta mutuwa a lokaci ya ga malamai suna ta mutuwa wancan malamin ya rasu ya tafi da hadisai 100-200 ba a rubuce su ba wancan ya rasu sai daliban shi kawai suka haddace to akwai buƙatar a ce an samu wani kundi wanda sunna ita ma za ta zama to mudawwana ce tunda tun a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu an rubuta a gaban shi kuma yayi umarni da a rubuta mun gane da kyau to amma a tattara ta akan a cikin waɗannan abubuwa da sauransu sai a zamanin sa Imam Malik irin su Hushaym wato irin su Hushaym ibn Bashir irin su Al-Qasim Hushaym ibn Bashir ibn Al-Qasim irin su Imam Malik irin su Imam Muhammad ibn Rashid Al-Azadi wannan sune manyan malaman da suka fara tattara ta a wannan Muhammad ibn Rashid Al-Azadi da Hushaym ibn Bashir ibn Al-Qasim dukkaninsu malaman Bukhari ne mun gane da kyau wa awwalul jami'i fil abwabi jama'atun fil asr zuktirabi kabul jurayji wa Hushaym ibn Maliki wa Ma'mar ibn Walid al-Mubarak ibn Sa'd Abdullah ibn Mubarak mun gane da kyau to Imam Ahmad shi a lokacin sa sunna din ta dan samu kulawa sosai daga wajen magabata kan abin da ya shafi dawwanata sai zama shi ya haddace littattafai da dama wanda za su ba shi damar ya rubuta littafi wanda yake dauke da hadisai masu yawa da za mu ga cewa Imam Bukhari shi kuma da ya zo wajen hadisai kusan 600 ya haddace 200 ingantattu 400 waɗanda ba su inganta ba sa wata rana ya samu kalubale daga wajen malamai na zamanin shi wani daga cikin malaman zamanin shi yake cewa imamu al-imamu al-bukhari ko al-wallabi iya ba barantana ya ja sallah mun gane da kyau a san wa akwai waɗannan kaga dai bukhari dai ina ga ya ga ce bukhari shi sidratul muntaha ne ko cikin malaman zamanin shi akwai wanda yake ko al-wallabi iya ba barantana ya sallah ai sai malami ya yi alwala sannan zai ja sallah ka bi shi ko Imam al-Bukhari labari ya iso kunna shi cewa ga malam wane ya ce ko alwala baka iya ba ce yanzu ni Muhammadu a ce mun bai iya alwala ba ce laushi itu al-urida ashrata alif hadithin yatahaddathu anil wudu' ila awrabtu inda zan iya inda na so zan iya kawo hadisi 10,000 wanda suke magana akan alwala ce ko bai iya alwala ba to sai alwallah ce ake magana duniya ba za mu ga cewa wancan lokacin gaskiya kare hadin su tana ja kwallo su tana ja za ga cewa malami ya haddace abu kuma ba kadan ba kuma ya dauna amma yanzu sai kai ta tusawa kai ta tusawa gobe in kane ma ka ji shiru kai ka sake tusawa din to sai ai ta kokari ai ta haka nan din ana ƙara samun saukin abun ne kuma kwalluwa tana ƙara zamantowa ta yi juriji ta daskare a guri da wasu wal abubuwa sai zamanto kuma hadda ta ɗanyi ƙasa a wancan lokacin hadda ake ta dusi amma da ya zama an fara rubutawa a littattafai sai zamanto kuma himmar ɗalibai ba a wai kan hadda take ba a kan aleka a karanta ana ganin shi ne himmarsu an gane da kyau sai yasa wani za a ga ana cikin karatu aka yi kufir to karatun ya tsaya bayan da iya kuma ina ya mulele a to wannan kuma ni bice ba ya ma dai ana ya mulele kuma aka yi kufira ce karatu ya mulele ta tsaya Allah ya kai karshe a duk wani za a ga in a jami'a yake yana karantarwa daktar ne guda amma in computer shi ta mutu to sai ya ce za mu yi ratrafa shi yana nan wasu yana da lokaci amma saboda computer ta ce ba ta da lokaci zai ce za a yi ratrafa shi saboda shi babu kaya a kan shi to amma can malamai na can din nan za ga su komai a kayayyaki irin su Ibn Hazm Ibn Hazm shi ma Allah ya jarrabe shi da malaman da suka sayo shi gaba. Saboda a lokacin Ibn Hazm baya daga kafa. Kowa yaga ya sabawa sunna ta maki to zai ja mai laji ya tattake shi. Sai zaman to malamai sun sayo shi gaba har sun sa an kona littafin shi. Sai to in kun an kona littafin shi ai ba ku yi komai ba. Sai littafin shi ko kona ya ce amma dai abin da yake cikin littafin ai ba za ku kona shi ba na haddace shi. In tufriqul qirqas la turiqu ma tadammana al-qirqas bal huwa fi sadri asiru bihi haythu istaqallat raka'ib wa yanzilu in anzil wa yunfanu fi qabri sai in kun kona littafin ai ba ku komai ba abin da yake cikin littafin ba za ku iya kona shi ba dan yana cikin kirjina na haddace shi a zuciyata a yanzu zan iya yin istihbarin sa zan kawo shi gaba ki da sai ta ai ba ku aikin komai ba ce yana tare da ni fa yanzilu in anzil in a kasu nake a zaune to ilimin anan yake ba a gida yake ba in a titi ka gani to anan ilimin yake ko yudfanu fi qabri kuma yace da shi za a binne ni da kana a gabansu ba zan bar shi a gida ba kaga wannan shine ilimi laysa bi ilmin ma ya ilki mutaru mal ilmu illa ma wa'ahu sadaq ilimi ba shi bane ka ce a maktabata akwai Fathul Bari akwai Umdatul Qari akwai Minhaj akwai Bukhari akwai Muslim akwai Musnad akwai kaza akwai kaza akwai kaza ka zo ka fido ka ce tun daga risala kama ma hal muhtazar kai hal al-mudawwanatul kubra duka ina da ita mu ka shuruhat na shi kusan shuruhat biyar gare ni amma an maka wata tambaya wanda a cikin akhdari zai je ka raka shawa kai to hal mai nazari da tare mu hade da ke kana da daidai tattafai amma la Allah na saidawa ne amma dai kai ka ce kana da ilimi kada ka sa kanka cikin masu ilimi kana da daidai tattafai a gida ka tara su kana ado ya ka shigo a gansu kullum kana goje su da sauransu ba ba karatu ka sai ka yi da su ba na ado ne ana shigowa ka ba da su wani za ka ga in ka shiga ɗakin shi littafin wani akan kujera wani a can wani a can wani a can inda ya samu dama kawai nazari a nan yake sannan kuma ka ga wani abu da wani a rufe wani abu da wani a rufe sai ka ga mujalladi 30 kusan mujalladi 5 duka ba sa ciki saboda an dauko su karatu ake da su misali daya ake so a tattauna amma kuma duka an dauko mujalladi 5 din nan wani za ka gan shi yana da littafi kusan mujalladi 10 amma ya yi wata 10 ko mujalladi 1 bai karanta ba wadancan malamin ba haka suke ba fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbaha bil kiram falah kai kokari koda dai ba za ka zama to irin su ba dari bisa dari to kadan komna kadan kwainata wanda ba za ka haddace ba Bukhari ba za ka haddace Muslim ba za ka haddace Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ba kana ganin cewa shagulgulla naka ba za su baka dama ba kada ka ce kulluwa taka ba za ta baka dama ba shagulgulla naka ba za su baka dama ba to ka haddace al-arba'un an-nawawiyya ka haddace umratul ahkam ka haddace riyadus salihin ka haddace irin waɗannan littattafan sai da mun tsore aka tsare ka lalle za a ga alamar zuwa makaranta a tattare da kai amma ka tambaya ka ce barai ya tabbata a Qur'ani Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a kuma cikin hadisin da al-Imam an-Nawawi ya kawo shi wanda na Bukhari ne madalar salma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kaga dai alhamdulillah za a ce makarantar ka ta yi amfani amma za a ganka ga kala ba asa da sima ta ɗaliban ilimi kullum da manyan littattafai a hannunka amma an maka tambaya ka ce to da dare ka dawo ƙarshe goma ta dare mu haɗu da kai sai za mu gani insha Allah da alaikum sallallahu ita ko misalin tun a cikin Ishmawi aka fice da ita za ka ce ƙarshe goma ta dare ba wai daga ayyuka garba ba ƙarshe goma ta dare yanzu ka shiga ka tuɓe sai ka yi jibi sannan ka yi katari ka haɗu da misala ɗin ce to ga maganar malamai a kanta kaga to da kace malamai da Allah maka albarka kai ba malami bane ko ba almajiri bane sai ai kokari a kama shi Allah ya mana albarka ga baki da wa tamassukan biha sannan kuma al-Imam Ahmad ya fi dukkan waɗannan malamai wanda aka ambata a baya riko da sunna ta maiki alaihi salatu wassalam saboda yanda a lokacin sa sunna ta zamanto ta yi yawo a duniya ya fi lokacin al-Imam Shafi'i ya fi lokacin al-Imam Malik ya fi lokacin al-Imam Abu Hanifa sai zaman to yin aikin shi da sunna ya fi yawa sama da yin aikin Imam Shafi'i da Sunna, sama da yin aikin Imam Malik da Sunna, sama da yin aikin Imam Abu Hanifa da Sunna. Hatta kana yakrahu wada al-kutub allati tashtamilu ala at-tafri'i war-ra'yi. Har dai al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana kyamar ka dora littattafan da ya zamanto abin da yake cikin su, abin da ya shafi maganganu ne na malamai da fatawuri na malamai akan littafin hadisi. Shi yana ganin bai dace ba, misali ga bulugul maram ka dako risala ka dora akan shi, ga bulugul maram ka dako raudatul talibina ka dora akan shi, ga bulugul maram ka dako dasuki ka dora akan shi, saboda shi bulugul maram maganar ma'aiki ce. Su kuma waɗancan maganganu ne na malamai wanda suka yi akan Sunna ɗin ta ma'aiki. To yana ganin bai dace ba, yanda ya kamata littafin fiqh ka ajiye shi a ƙasa, hadisi ka dora shi a tsakiya, alqur'ani ka dora shi a sama. Wannan shine abin da Imam Ahmad yake gani. Walidhalika qala, saboda haka ne ma al-Imam Ahmad yace la tuqallidni ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا. الإمام أحمد يتي لا تقلدني فركيم بيتذيذي فبيني دك أبن نفدا كو كتبك مرمائكين يفداك يأيكي دشي با تعالد كاتن تنشي أبن ديكي ياتبت بارك مائكي da kuma abin da nima wannan kokari na ne abin da bai tabbata da ma'aiki daga ma'aiki ba. Kada ka ce zaka yi min bita daidai cikin dukkan abin da na faɗa, dukkan mas'alolin da na tattauna akan su kace kai kana tare da ni, wannan haka ya kamata da mu. Duk mas'ala din da malami ya tattauna akan zaka kallace ta da kyau ka karanta ta. Idan ka ji an ce a mas'ala din nan akwai fi salatatu aqwalin, to kada ka ce kawai kai duk inda malaminka yake anan yake anan kake. Da Allah malaminka wani lokacin zai kasance tare da jumhuriya, wani lokacin kuma zai kasance shi kadai a gefe, wani lokacin kuma zai kasance tare da gaskiya, wani lokacin kuma zai zamanto a gefen gaskiya. Sai zamanto kai abin da kake tare da shi shine kana tare da gaskiya. Shi yasa Ibn Hazm wato malamai suka ce idan kaga Ibn Hazm ya saba wa jumhurin malamai, ga Ibn Hazm a gefe ga malamai 100 a gefe, to wallahi da wuya zaka ga malaman nan sun kada shi, saboda shi kullum kawai ya nahnu ma zahir. Mai Qur'ani yace, mai Sunna take yace ai tawili wannan bai dace ba. Shi yasa shi yana ganin idan kai bulaguro in kai azumi ma baka da azumi, in kai bulaguro ka cika sallah baka da sallah, a bulaguro qasru aki, a bulaguro a cikin watan Ramadana ajiya azumi aki. Kace to kuma ya za ka yi da fadar Allah ta'ala da ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ce to ai ni ma da ita na kafa hujja. Kace to ai akwai takdirin fa fadar, ya ce a al-aslu fil kalami adamu taqdir. Wuri yadda muka sani wa man kana minkum maridan, dukkan wanda ya kasance ba ya da lafiya daga cikin ku, aw ala safarin ko ya kasance a cikin bulaguro, to fa iddatu min ayyamin ukhra. Abin da yake kanshi shine zai lissafa abin da ya sha ya rama su a cikin kwanaki na daban. Wannan shine abin da Allah ya faɗa, amma ka ce fa afdara, wannan ka kawo ƙari, wannan kai ka zo da abin ka. To amma saboda akwai hadisai wanda sun tabbata cewa an yi azumi a cikin halin bulaguro, kuma ma'aiki alayhi salatu wassalamu ma an same shi a cikin bulaguro ya yi azumi, kaga abin ba wai zancen Ibn Hazm da Abu Ba'ana. Anan ya saba wa Sunna ta ma'aiki, sai a ce Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta mushi, ana tare da jumhur a wannan wuri. To amma akwai masalolin da za ka ga ya ja jumhur sun ja, amma kuma ka ga ya fi su karshen gaskiya. Wallahi malami ne, Allah ya ji kansa da rahama. To al-Imam Ahmad ya ce kada ka yi min bita daidai, haka wala tuqallid malika, kada ka ce za ka yi wa al-Imam Malik bita daidai duk abinda Imam Malik ya ba da fatawa da shi kace kana tare da shi a kowane lokaci, gari bisa gari kana tare da shi. Wala Shafi'iyya, haka al-Imam Shafi'i, kada kace zaka yi mai taqlidi duk abin da ya faɗa
kace 100% kana tare da shi akan fatawoyinsa. Wani lokacin fatawarsa za ka gani yayi fatawa biyu akan mas'ala daya, fatawa wanda take kadima da kuma fatawarsa wanda take jadida. Wala al-Auza'iyya, waɗannan dukkanin su mai magana akan su ko al-Imam Malik mai magana akan shi, haka al-Imam Shafi mai magana akan shi. Haka ne yace wala al-Auza'iyya, kada ka yi wa al-Imam al-Auza'i taqalidi bi tadaibai. Al-Imam al-Auza'i babban malami ne kusan dabaka su ɗaya da al-Imam Malik. Dabaka su ɗaya da al-Imam Malik yana daga cikin malaman dabaka ta bakwai. Al-Imam al-Auza'i sunan shi Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr al-Auza'i Abu Amr al-Faqih ash-Shami thiqatul hafiz. Wato min as-sabi'ati mata sanata 57. Al-Imam al-Auza'i yana ɗaya daga cikin malaman wato dabaka ta bakwai, kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya kawo cikin littafinsa Taqribut Tahdhib, ya rasu hijira ta ma'aikin alayhi salatu wassalamu tana 157. Dan kuma akhraja lahu ashabul kutubi sita, dukkan malaman hadisi malaman littattafan nan guda shida sun fitar da hadisinsa a cikin littattafan su Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah. Kowanne yana da kai hadisin da ya rawaito shi ta hanyar Abu Amr bin al-Awsai fiqani, babban malami ne kuma yana ɗaya daga cikin malaman da ake nuna su da yatsa a lokacin sa a birnin Sham, saboda faqihi ne kuma muhaddisi ne. Ya hada guda biyu, ga ya kwankwadi fahimta, ga ya kwankwadi sunna din kuma ya fahimce ta. Wala Thawriyya, haka nan kuma kada ka yi wa al-Imam Thawri taqalidi irin taqalidi bi tazayzay, irin na wanda shi kawai abun ya yarda da abun 100% ba tare da yana da ja akan kowace mas'ala ba. Al-Imam Thawri shine Sufyan ibn Sa'id ibn Musabbih al-Thawri, wanda shi ma wannan sa al-Imam Malik, dukkanin su dabaka su ɗaya da al-Imam Malik, dabaka ta dabaka min ru'usi al-dabaka ta sabiya shi. Sufyan ibn Sa'id ibn Musabbih al-Thawri Abu Abdullah al-Kufi thiqatun hafizun faqihun abidun imamun hujjatun, haka al-Imam Ibn Hajar ya faɗa. Wato yana da kai kusan lambar yabo har guda shida, wani abin da ya shafi malaman hadisi kenan. Sika ne kuma hafiz ne, thiqatun hafizun faqihun abidun imamun hujjatun, kuma yana daga cikin malaman da ashabul kutub ga sita duka sun fitar da hadisin shi. Mun gane da kyau da shi Uba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki da al-Imam Malik da Abu Amr ibn Abdurrahman ibn Amr al-Awsai, waɗannan dukkanin su manyan malamai ne wanda kusan wato suna daga cikin wanda hadisi ingantacce yana yawo ta hannunsu. Mun gane da kyau ya rasu hijira ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu tana 161 bayan an haifi Imam Shafi da shekara 11 kenan. Shine Sufyan ibn Sa'id ibn Musabbih al-Thawri, to ana ce da shi Sufyan al-Thawri saboda kada a ja abin da yawa. Mun gane da kyau saboda Sufyan din akwai Sufyan ibn Uyayna, akwai kuma Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri shine suke dabaka ɗaya da al-Imam Malik, amma Sufyan ibn Uyayna a dabakar su ɗaya da irin su Abdurrahman ibn Mahdi, dan dabaka ta takwas ne. Mun gane da kyau sai za mu ga cewa irin su al-Humaydi malamin Bukhari yana da kai riwaya daga wajensa. Farkon hadisi cikin sahih Bukhari akwai Sufyan anan, to Sufyan din ba wannan ake nufi ba, wancan ake nufi, saboda shi wannan galibin malaman Bukhari wanda suke yan dabaka ta tara sune suke riwaya daga wajen shi, irin su Abu Nu'aym al-Fadl ibn Butain al-Bulai. Mun gane da kyau wannan dukkanin su za ku yi ta gani a cikin Bukhari in kuna karantawa da sauran littattafai na sunna, za ku gan su a Sufyan ibn Sa'id, Sufyan ibn Uyayna. Wani lokaci in Bukhari ya ce haddathana Sufyan, hanyar da za ka buka gano cewa wannan Sufyan ibn Sa'id ne ko Sufyan ibn Uyayna shine daga malamin Bukhari din za a gane. Idan malamin dabaka ta goma ne irin su wanda yawanci da malamansa na dabaka ta goma ne irin su shi al-Humaydi din, to Sufyan din ibn Uyayna ne, ba ibn Sa'id al-Thawri ba ne.
in ka dauka irin su Abdullahi ibn Yusuf at-Tunisi din yan dauka ta goma ne Isma'il ibn Abi Uwais da sauransu sune yan dauka ta tara yana da dalib malamai yan dauka ta tara amma sune yan kadan ya ga hata shi Isma'il ibn Abi Uwais din wanda yake matsayin daga Imam Malik shi ma dan dauka ta goma ne san Qabisa Abdahak ibn Muslim ibn Dahak ibn Muslim shi dan dabuga ta tara ne Abu Nu'aym dabuga ta tara Muhammad ibn Kathir al-Abdi dabuga ta tara wanda suke dabuga ta tara ba su ta kilige ba kan yan dabuga ta goma sun fi yawa cikin malamin Bukhari wa khudh min haythu akhadhu al-Imam Ahmad yace ka amsa ka ciro ta inda su ma suka ciro ka dako ta inda su ma suka dako to wannan karkayin tunanin cewa yana magana da irin mun gane da kyau ba yana magana da irin ba wanda yan shiga karatu ne yan bana yan jiya yana magana akan wanda sun kwambiya ilimi kai a yanzu ne aka dako muka alqur'ani aka damka muka sai al-bukhari aka ce da Allah ka huda mana farilla alwala da sunnonin alwala da mustahaba alwala wala zaka shekara baka huda su ba zaka shekara baka huda su ba saboda malamin da zai zama to mujtahidi bayan ya haddace alkitab ya haddace sunna to yana buƙatar ya zama to yayi ido a bangaren usul ya gane al'amuru da yake fa'idantarwa kaifa yakunu al'amru mustahabban al'amru ne al'asl shine ya zama to umarni na wajibi la yusaru ila an-nadbi sai an samu qarida haka an-nahy ya zai a gano wannan hani din na haramci ne wannan hani na karhanci ne wannan hanin na ibahanci ne na tanzihi ne duka wannan sai an yi karatu amma a haka kai tsaye kace zaka ciro hukunci daga alqur'ani zaka ciro hukunci daga sunna wannan baka da wannan hurmi ka karanta littattafan magabata yanda suka bada fatawa sai kai kokari kai aiki da ita yanda wani ya fahimci hadisi kaza a matsayin shi na magabaci wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala da ma ya umarni da zama to fahimtar ka kada ta jitta ta magabata kada ta saba wa magabata wa man yashaji ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yuwallihi ma tawalla wa yuslihi jahannam kaga kada ka dauki abun ka ce kowa iya addinin sa zai fahimce shi ne a Qur'ani da Sunna akwai lokacin da zaka kai wannan mataki din idan ka kai wannan matakin baya dacewa ya zama to kai wa malami ta gariji amma kafin ka kai wannan mataki din sai ka bu mataki mataki sai kuma ka tafi wannan mataki din kuma yanzu ne ka ga mutum a saman baini na uku ce to wai nuna aka yi hawo sai maka a kawai shi ma kawai gani shi aka kawai furai tak ya hawo sama kaga in wawa ne kai zaka ce haka ne amma in kana da hankali ka fahimta zaka ce a sai da ka bi ta baini na da hawa na ɗaya sannan ka je na biyu sannan ka je na uku haka ilimi yake idan ka ga malami a can sama yana ta bushasha da masaloli kada ka ce kawai da yawa yi gari ma kawai da masaloli din ya ta bushasha akwai lokacin da yayi bai san masala ɗaya ba ma idan ka ga malami yana tattaunawa akan masala to ya hana idan sa barci kafin ya je lokacin da yake tattaunawa akan masala din nan ya kwashi lokaci mai tsawo sai zama to kuma yanzu yana da kurkurumin da zai zama to yana tattaunawa akan masala duk malaman nan da ka gani irin su Ibn Hajar irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su al-Imam Suyuti irin su al-Imam Nawawi da sauransu dukkanin su kowanne daga ciki sai da ya bi madhhaba sannan kuma ya zama to ya balle da karshe ya zama mujtahid za ka ga wani dan madhhabar Shafi'iyya ne madhhabar Shafi'iyya ya karanta da farko yana cikin ta yana karatu Allah ta'ala ya wasa mishi har ya kai matakin mujtahid sai ya zama to ya balle ya fita daga Shafi'iyya ya koma shi ma mujtahidi ne zai iya leka maganar wancan ya leka maganar wancan ya leka maganar wancan ya ga wacce ta fi kusa da sunna sai ya dora maganar shi akai mun gane da kyau haka yanka dauka Ibn Hajar dan Shafi'iyya ne Imam Ahmad Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan Hanbaliya ne in ka dauka al-Imam al-Qarrafi dan Malikiyya ne in ka dauka Imam Nawawi dan Shafi'iyya ne Ibn Qudama dan Hanbaliya ne Tajuddin Subki dan Hanafiya ne to amma duka zamu ga cewa sun kai matakin da suka ballewa madhabarsu suka koma su ma masu cin gashin kansu mun gane da kyau amma kowanne sai da ya karatu a madabar shi idan kana so ka zamanto mujtahidi mai kyau shine farko ka tashi da bi mataki 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 ka karanta malikiya in malikiya kake so ka zamanto ka ido akan ta kai ihaba da masaloli na malikiya bayan wannan kuma sai ka karanta al-fiqhul muqara shafi'iyya hanbaliyya hanafiyya malikiyya al-tafi da shikenan kaga wancan dalilin shi da me dogara wancan dalilin shi da me dogara wancan dalilin shi da me dogara to anan ne zaka iya tantancewa maganar wani da wani amma kai baka rike maganar malikiya ba a wannan misala ka zo ka rike maganganu guda huɗu wani lokacin zai iskali a gare ka wace ce ta malikiya din baka sani ba amma ka karanta akhdar ismawi iziya kama qawaid risala da sauransu da ga a wannan lokaci in ka tashi fitar da hukunci kai tsaye dama ka san fatawar malikiya to yanzu fatawar da ta saba mata sai ka raba cikin mazhabobi din nan wanda kuma suka dace da ita sai ya zama to ka rike shi shi to wannan shi zai baka damar da kadan kadan ka wasu aka zama to mu tafi amma ya zama to kai tsaye ka fito ka ce mu ba ruwan mu da tattafan fiqhu mu ya abinda Allah ya ce mana shine alkitabu wa sunna idan ba alkitabu ba sunna ba ba ruwan mu da sauran littattafai sai da manto ka karanta littafi din ka karanta alqur'ani ka karanta sunna din ka shekara 10 kana karatu amma wallahi aka zo aka tattauna da kai sai a ji honko ne kai saboda ka biyo ba ta matakin da ya kamata ka biyo wanda zaka fahimci alkitabu sunna wa atul buyuta min abwabiha mun gane da kyau wa fi riwayatin a cikin wata riwaya Imam Ahmad yace la tuqallid dinaka ahadan min haula'i kada kai takalidi game da addininka kai takalidin wani daga cikin waɗannan malaman da na zana maka kada kai takalidi na kada kai takalidin al-Imam Malik kada kai takalidin al-Imam Shafi'i kada kai takalidin al-Imam Al-Awsai kada kai takalidin al-Imam Sa'd kowanne daga cikin su rajul ne kamar yanda kake rajul to amma akwai rajul akwai rajinaj mun ga ne jago akwai namiji akwai kuma muna namiji akwai maza akwai kuma muna maza ko to haka abin yake yanzu idan ka ce wannan magana da al-Imam Ahmad ya faɗa yana nufin kowane musulmi akwai dan kasuwar da wallahi ba zan ce umdatul ahkam ba aki ba zan ce akhdari ba aki wannan in ka ce mishi kale yayi takalidi al-Imam Ahmad kale yayi takalidi Imam Abu Hanifa to shi yanzu wannan shi abin da ya kamata ma shine yayi takalidin malamin da yake kyautata mai zuwa malamin da ya san wannan malami ne na Allah yana karantar da Al-Qur'ani yana karantar da sunna kokarin da yake yi aiki da sunna in ka zo neman fatawa wajen shi baya kallon kai mai kudi ne ko maras kudi ne zai baka iya abin da ya fahimta akan alkitabu sunna to zai zama to wannan mukallafi ne nashi idan ya ce malami da zan yi sallah a wani guri to ga kaza ya faru menene hukunci in yace a to kaza ne shikenan hankalinka ya kwanta can da aka yi malamin yayi magana amma saboda kai baka yadda da malamin ba akwai malamin da kafi gamsuwa da shi zai zo yayi magana ba zai ce maka ba Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza yana faɗa maka zaka ce alhamdulillah annabi sun yi arena sun dalu sallah din nan tawa kana shawajiya in saki ta ko kar saki amma yanzu malamin abin da kuka faɗa din nan na yadda da shi na gamsu mun gane da kyau saboda kyautata mai da to da kaji to irin waɗannan yanzu in kace su ma dole sai sun dauki alkitabu sun dauki sunna za su fahimta wannan ina gani wani zai ce maka ma in kai wasa din da zai daga karshe ka zama to ka sa addini mutane da yawa sun tsane shi sai da kowanne ka aje shi a matakin shi wanda yake mustawa na farko kar ka kashi mustawa na biyu na mustawa na biyu kar ka maida shi mustawa na farko na mustawa na uku kar ka maida shi mustawa na biyu kowanne ka bar shi a matakin shi annasu tabaqat wato mutane mataki mataki ne kada ka musulmi gora duka ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi dukkan abin da yazo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabban shi fa khudh bihi kai ruko da shi abin da yazo daga Allah da ma'aiki alaihi daga manzo sallama da sahabban shi kai ruko da shi ina ga anan ya kamata a ce mun kwana naga lokaci ya tafi Allah ya tashe mu lafiya gobe za mu tashi da kan la tuqallid dinaka ahadan min haula'i abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.